الصادقين. نعم bayan Allah madaukakin sarki ya gama tattaunawa da mala'ikunsa a yayin da ya bijiro musu cewar zai sanya khalifansa a bankasa, suka bayyana ra'ayinsu kan cewar ya Ubangiji, shin zaka sanya a bankasa wanda zai yi barna a bankasa kuma ya zub da jini? Alhalimu muna maka tasbihi tare da gode maka da kuma tsarkake ka. Allah madaukakin sarki ya ce musu, ni mafi sanin abin da ku ba ku sani ba. Shine a wannan ayar da ta biyo baya, dan Allah ya nuna musu cikan iliminsa da kuma hikimarsa, ya ce wa allama adama al-asma'a kullaha. Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi Adamu alayhi salam sunaye ga baki ɗayansu. Al-asma jam'i ne na al-ism, al-ism suna ke kwaya ɗaya, suna kwaya ɗaya a larabci ana ce masa ismun, jam'insa kuma asma'un. Al-asma'u jam'i ne na al-ismu suna, shi kuma suna a larabci suka ce ma dalla ala ma'ana fi zatihi ghairu muqtarinin bi zamanin. Wannan shine ma'anar suna a larabci, shine abun da yayi nuni kan ma'ana a karan kansa ba tare da ya haɗu da zamani ba, sabanin aiki fi'ili kenan. Shi zai yi nuni akan ma'ana ta karan kansa amma kuma yana da alaka da zamanin da ya wuce, ko wanda ake ciki ko wanda zai zo. To amma shi suna yana nuni zuwa ga ma'ana a karan kansa amma ba shi da alaka da zamani, alama ce akan abin da ake so a yi magana a kansa. Kowane irin abu yana da sunansa, wannan sunan alama ce gare shi da shi ake gane shi. Yanzu idan na ce ruwa, kowa ya san akan me nake magana. Idan na ce abinci, kowa ya san akan me nake magana. Wannan kuma duka sunaye ne. To Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi Adam alaihi salam sunaye ta yaya Ubangiji ya sanar da shi, ta wace hanya? Malamai sun fito mana hanyoyi guda biyu na tafsiri. Wasu malaman suka ce ilhama Allah masa, kawai sai ya ji ya san sunayen abubuwa, ya san sunan kaza, ya san sunan kaza, ya san sunan kaza ta hanyar ilhama ta Ubangiji. Kenan Ubangiji ne ya sanar da shi kai tsaye ba tare da shamaki ba. Wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce Ubangiji ya sanar da shi ne ta hanyar mala'ikansa, wanda ta hanyarsa ne yake aika wahayi gurin annabawansa, shine mala'ika Jibrilu. Allah ya aika mala'ika Jibrilu da tarin sunaye zuwa ga annabi Adam, ya sanar da shi waɗannan sunaye. Waɗannan dai duka ijtihadi ne da ƙoƙari na malamai na tafsiri, amma abun da muka sani shine Allah ya sanar da shi sunaye. To ta wace hanya Allah ya sanar da shi? Ta wannan hanyar ne ko ta wancan hanyar? Natijar dai ita ce Allah ya sanar da annabi Adam alaihi salam sunaye. To waɗanne irin sunaye Allah ya sanar da annabi Adam? Wannan ita ce, wannan bayani shine muka yi ishara a kansa a majalisunmu na jiya, wanda malamai suna da ƙauli guda huɗu dangane da sunayen da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi Adam alaihi salam. Imamu Qatada wani da'amata Sadusi yana cikin manyan masana tafsirin Al-Qur'ani mai girma, ya ce Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi Adam alaihi salam sunayen halittunsa, sunayen da bai sanar da mala'iku. Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi Adam alaihi salam sunayen halittunsa, wanda su mala'iku Allah bai sanar da su wannan. Allah ya kira kowane halitta da sunansa, kowace halitta Allah maɗaukakin sarki ya kira ta da sunanta, kuma ya ambaci amfaninta wa annabi Adam. Ruwa Allah ya kira shi da wannan suna nasa, kuma ya ambata wa annabi Adam amfanin sa abinci Allah ya kira shi da sunan sa kuma ya ambata wa annabi Adam alaihi salam amfanin sa waɗannan sune sunayen da Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adam alaihi salam a kauli na biyu na Imam at-Tabari yana cikin manyan malaman tafsiri ya rasu shekara ta 310 Ibn Jarir at-Tabari yace sunayen da Allah ya sanar da annabi Adam nau'i biyu ne da sunayen zurriyas muke kenan ne Allah ya sanar da annabi Adam sunana ya sanar da annabi Adam sunan Alaram sunan Abdul Malik sunan Shehu sunan Alamudur sunan Wadata kowane ɗaya daga cikin mu'anan sai da Allah ya sanar da annabi Adam kenan dukan mu'annabi Adam ya san sunayen inji Imam at-Tabari sannan kuma ya sanar da annabi Adam sunayen mala'iku kai da kake zaune a nan baban mu annabi Adam ya san sunanka wanda yake zaune a waje baban mu annabi Adam ya san sunansa matan da suke cikin nan duka annabi Adam ya san sunansu inji Imam at-Tabari Ibn Jarir at-Tabari yace iya sunayen masu hankali ne Allah ya sanar da annabi Adam da mutane da mala'iku sai dai kuma bai ambaci aljanu ba aljanu ma suna da hankali to amma shi dai Imam at-Tabari ya ce iya sunayen mutane ne da mala'iku me dalilin sa nan da Allah ya ce wa allama adamal asma'a kullaha thumma arada Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi Adam sunaye gabaki dayan su thumma aradahum sai ya bijiro da su nan aradahum dinnan damiri ne da zai koma kan mai hankali ana amfani da irin wannan damiri shine ake cewa wakilin suna ko a hausance a turance a ce pronoun hum dinnan ana amfani da shi ne ga mai hankali a larabci in ka ji hum to ana magana ne kan mai hankali amma mara hankali sai dai ai amfani da ha yanzu da marasa hankali ne sai Allah ya ce thumma aradaha sai Allah ya bijiro da waɗannan ma'abota sunayen alal mala'ika da mala'iku yace to abin da yasa yace iya mala'iku ne da mutane saboda wannan lamiri da ubangiji ya amfani da shi wanda lamiri ne na masu hankali pronoun ne na masu hankali aradahum kuma ana amfani da shi ga masu hankali ga ba ga marasa hankali shi yasa Ibn Jarir at-Tabari yace sunayen da Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi Adam alaihi salam iya sunayen mutane ne da kuma mala'iku sai dai Ibn Kathir a cikin tafsirinsa tafsirul Qur'an al-Azim ya maida martani bisa ga wannan kauli na Ibn Jarir at-Tabari cewar iya sunayen mutane ne da mala'iku Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi Adam alaihi salam yace ai a wani gurin a cikin al-Qur'ani zaka ga Allah yayi amfani da lamirin mai hankali amma ga mara hankali an gane bayanin yace a wani gurin yace ba lallai bane sai iya mai hankali ne ake masa amfani da lamirin wani lokaci akan yi aro za a iya aro lamirin mai hankali ya amfani da shi ga mara za a iya aro lamirin mara hankali amfani da shi ga mai hankali akan yi haka a larabci sai kawo dalili a cikin ayar suratul nun Allahu khalaqa kulla dabbati
wallahu khalaqa kulla dabbati mimma wa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala أربع يخلق الله ما يشاء والله على كل شيء قدير
a wannan ayar da alaran ma ya karanta Allah madaukakin sarki yana bayyana halittan da yayiwa duk wani abu mai motsi a bankasa ce Allahu khalaqa kulla dabbatin mimma kowane abu mai motsi Allah madaukakin sarki ya halicce shi daga ruwa fa minhum man yamshi ala batnihi daga cikin su akwai wanda yake tafiya akan cikin su waye yake tafiya akan cikin sa maciji yana da hankali amma Allah sai ya ce fa minhum ya amfani da lamirin mai hankali kuma sai aka ambaci mara hankali mai yamshi ala batin, kaga maciji bashi da hannu. Yace wa minhum man yamshi ala rajulain, daga ciki kuma akwai mai tafiya kan kafafu biyu. Waye yake tafiya kan kafafu biyu? Mu ne muke tafiya, kaga mu masu hankali ne, kuma an mana amfani da lamirin minhum. Sai Allah ya ce wa minhum man yamshi ala arba, daga ciki akwai masu tafiya akan kafafu hudu. Waye yake tafiya kan kafafu hudu? Dabbobi, zaka ce tumaki, awaki, shanaye, raƙuma da sauransu. Suna da hankali? Ba su da hankali, amma Allah musu amfani da lamirin mai hankali. To shine Ibn Kathir ya ce ba lallai ba ne dan Allah ya amfani da lamirin masu hankali ya zama iya masu hankalin aka sanar da Annabi Adam. Mun gane martanin Ibn Kathir cewa da Allah ya yi thumma aradahum ala almalaika, sai ya bijiro da sunayen da ya sanar da Annabi Adam wa mala'iku. Kun din nan ba lallai ya takaita ga masu hankali ba, har marasa hankali. Kenan sunayen da Allah ya sanar da Annabi Adam bai takaita da sunayen mutane da mala'iku kawai. Wannan shine martanin Ibn Kathir wa Ibn Jarir al-Tabari, Allah ya musu rahama. To kauli na uku na Ibn Abbas, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi da babansa gaba ɗaya. Yace sunayen da Allah madaukakin sarki ya sanar da Annabi Adam alaihi salam nau'uka ne guda biyu. Nau'i na farko sunayen ƴaƴayensa mu kenan, irin shigen dai maganar Ibn Jarir al-Tabari. Nau'i na biyu kuma sunayen dabbobi. Allah ya sanar da shi wannan jaki ne, sunansa jaki, wannan doki, wannan raƙumi, wannan saniya, wannan rago, wannan giwa, wannan akuya. Haka nan Allah madaukakin sarki duka ya sanar da Annabi Adam sunayensu. Kenan yanzu duk dabbar da kake faɗin sunanta, yanzu akuya da muke kiranta da akuya, Allah ya sanar da Annabi Adam sunanta akuya kafin mu zo mu fara kiranta da akuya. Rago da muke ce masa rago, dama Allah ya riga sanar da Annabi Adam sunansa. Tinkiya da muke kiranta da tinkiya, haka saniya, haka ɗan maraki, haka raƙumi, duka Allah madaukakin sarki ya sanar da Annabi Adam waɗannan. Wannan ƙaulin shine na Ibn Abbas, Allah madaukakin sarki ya masa rahama. Sannan ya sake cewa sunayen da muke sanin junanmu da su, Audu, Tanimu, Isa, duka Allah ya sanar da Annabi Adam. Ruduwan, duka Allah ya sanar da Annabi Adam alayhi salam, waɗannan sunaye. To sai ƙauli na ƙarshe, an samo sashensa daga Ibn Abbas, sai kuma Ikrima da Qatada da Mujahid, wannan duk zaratan malamin tafsiri na tabi'ai wanda sun yi karatu gaban sahabbai. Suka ce duk wani abu da ka sani Allah sanar da Annabi Adam, tebur, waya, fanka, silin, masallaci, gida, gari, shago, duk wani abu da ka sani, in dai za a iya ganin sa a fili a zahiri, to Allah madaukakin sarki ya sanar da Annabi Adam. Bai takaita da mala'iku ba, bai takaita da mutane ba, bai takaita da dabbobi ba. Duk wani abu da ka sani da Allah madaukakin sarki ya halitta, to ya sanar da Annabi Adam alaihi salam sunansa. Kenan yanzu in kaga muna kiran sunan abu, ya samo asali daga sanarwar da Allah ya yi wa Annabi Adam. Mota da muke gaya mata mota, dama tintinti ne Allah ya sanar da Annabi Adam sunanta mota. Mashin, Allah ya sanar da Annabi Adam sunansa mashin. Haka keke, haka makaranta, haka kasuwa, haka duk wani abu da ka sani, masara, gero, dawa, shinkafa, duk Allah madaukakin sarki ya sanar da Annabi Adam alaihi salam. To ƴan uwa, waɗannan ƙauli guda hudu da muka samu na malaman tafsiri, wanne za mu rinjayar? Na farko za mu rinjayar, ko na biyu, ko na uku, ko kuma ƙauli na ƙarshe? Ai, mun rike ƙauli na farko. Ƙauli na farko na Qatada da ya ce halittun Ubangiji, kaga shi yana shige da ƙauli na ƙarshe. Tunda halittun Ubangiji ya game komai da komai, kenan ƙauli na farko da ƙauli na ƙarshe suna shige da juna. Amma ƙauli na biyu na Ibn Jarir al-Tabari shi ya ce kawai iya sunayen da Allah madaukakin sarki ya sanar da Annabi Adam na mutane ne da mala'iku. Dalilinsa shi ne lamirin da Allah amfani da shi a nan, lamirin masu hankali. to kaulin ibnu abbas kuma yace da dabbobi da kuma mutane to amma wannan kauli na karshe da shi da na farko suna shige da juna kuma su suka firin jayi kenan sunayen da Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi adam kowane irin suna ne na dukkan halittunsa da ya halitta saboda dalilai guda dalili na farko a cikin aya Allah madaukakin sarki ya ce wa allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum Allah ya sanar da annabi adam asma'a sai ya ce me kullaha dukkan su kawai kenan babu wani suna da aka bari face Allah ya sanar da annabi adam dukkan sunaye da ka sani na halittun ubangiji duka ubangiji subhanahu wataala ya sanar da annabi adam kun ga wannan dalili na farko kenan dake nuna cewar dukkan sunaye da ka sani wanda muke ta'amuli da su a yau wajen gane abu wannan ruwa ne wannan abinci ne wannan shago ne wannan tanimu ne wannan isa ne wannan akuya ce duka Allah sanar da annabi adam alaihi salam wannan hanya ce wannan titi ne duk Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi adam saboda a ayar Allah ya ce kullaha kullaha gabaki dayan su kenan ba suna daya da aka rubuta sannan dalili na biyu hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihin sa hadisin an samu daga Anas dan Malik Allah ya yarda shi yake ba da labari cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana wa sahabbansa cewa yajtami'ul mu'minuna yawmal qiyamati fayaquluna law istashfa'na ila rabbin ranar gobe kiyama asararin tashin kiyama filin tashin kiyama mu'minai duka za su hada kansu su su kadan su iya mu'minai banda wanda ba mu'mini ba idan suka hada kansu sai su yi shawari su yi meeting meeting din da za su yi shine me zai hana mu je mu nemi ceto gurin ubangijin mu samu dai a samu cikin aljanna to wata hanya za su bi wajen neman ceto kai tsaye ba za su iya zuwa su samu ubangiji ba akwai wanda suke saman su sune manzanni da annabawa to ta hanyar su za su je su nemi ceton gurin ubangiji to sai su kama hanya sai su tafi gurin annabi adam alaihi salam muminai ne wannan iya tsagwaron muminai idan suka je sai su yi wa annabi adam kira su ce anta abun nasi kai annabi adam kai kai ne baban mutane gaba daya duk wani mutum da zaka gan shi yana kai kawo a ban ƙasa farin fata ne ko bakin fata balarabe ne ko ba ajame a ko ina yake rayuwa ko a ko ina ya rayu kai ne babansa wannan kirari na farko kenan da za su masa sai su ce khalaqakallahu biyadihi kirari na biyu da za su yi annabi adam sai su ce Allah madaukakin sarki da hannunsa ya halicce ka wannan falala ce ga annabi adam kenan suna jero tarin falala da ubangiji subhanahu wataala ya masa wajen yi masa kirari sannan wa asjada laka malaikatan ya sanya mala'ikunsa suka maka sujjada wannan falala ta uku kenan sa'annan kuma wa allamaka asma'a kulli shay'in ya sanar da kai sunayen komai da komai wannan mu'mini ne za su gayawa annabi adam alaihi salam fashfa lana inda rabbika ka nema mana ceto mana gurin ubangijinka hatta yurihana min makanina hadha har ya hutashe da mu daga gurbin mu nan da muke Allah Allah muke mu shiga aljanna tunda sun san cewa su yan aljanna an yi hisabi an kare sun san matsayin su sun san makoman su yanzu Allah Allah suke su shiga gidan aljanna yanzu gida ne aka baka sabon gida aka danka maka mukullan baka taba shiga gidan ba katoton gida ai za kai Allah Allah ka shiga ka ga yanayin gidan yake to abin da ya faru ke ko zai faru ke a filin tashin kiyama ga gidanan yana jiran su na aljanna an riga an zartar da hukunci ya tabbatu cewa su din yan aljanna me ya saura shiga aljanna to yanzu habas habas suke Allah Allah suke jinkiri na sakan guda ba su san Allah Allah suke su shiga wannan gida su Allah sanya mu ciki
amin
to sai su je su cewa annabi adam ya nema musu ceto gurin ubangijin su ya hutashe da su daga wannan filin mun san filin tashin kiyama cike yake da firgici da tashin hankali saboda firgicin sa macen da take da juna za ta haihu lokacin haihuwar bai ba wacce take dauke da jinjiri za ta yadda shi tana ta kanta. Uba zai ga ɗansa ya gudu, ɗa ya ga ubansa ya gudu, kowa na ta kansa, miji zai ga matarsa ya gudu, mata ta ga mijinta ta gudu, kowanne sha'aninsa ya ishe shi. To abin da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, hadisi ne mai tsayi, cewa da suka yi wa'allamaka asma'a kulli shay, ya sanar da kai sunayen komai da komai. Kun ga wannan hadisi na nuna mana cewar Allah maɗaukakin sarki sunayen da ya sanar da annabi Adam sunaye ne na komai da komai, wato ba iya sunayen mala'iku da mutane ba ne kawai Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi Adam alaihi salam. Allah maɗaukakin sarki ya ce thumma aradahum ala almala'ika, yanzu bayan Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi Adam sunayen komai da komai, sai ya bijiro da ma'abota sunayen ga mala'iku. Zai iya yiwuwa har mu a lokacin sai Allah ya bijiro da mu ga mala'iku, da mu da tsuntsaye da ƙwari da dabbobi da aljanu da komai da komai, su shinkafa su dawa su gero su masara, duka sai Allah ya bijiro da su ga mala'iku. Shine thumma aradahum ala almala'ika, sunayen halittun nan da Ubangiji ya sanar da annabi Adam sai ya bijiro da su halittun, ba tare da ya sanar da mala'iku sunayen waɗannan halittun ba. Faƙala an bi uni bi asma'iha, sai Allah ya ce ku bani labari mai sunayen waɗannan. Yanzu ni da Allah ya bijiro da ni ga mala'iku zai iya yiwuwa ba su san sunana ba lokacin, haka ala rabbi, haka rubuwan, haka abdil, ba su san mu, amma annabi Adam a lokacin ya san mu, me yasa an sanar da shi. Allah maɗaukakin sarki ya ce ku sanar da ni sunayen waɗannan abubuwa, da ya bijiro da su ya ce an bi'uni bi asma'i ha'ulai, ku bani labari menene sunayen waɗannan, in kuntum sadiqina, in har kun kasance da gaske kuke yi cewa da kuka yi zan, wanda zan sanya shi ba abin da ya sani sai ɓarna, ko kuma ku kuka sanyi mun ɗa'a inda gaske kuke a magana, a maganarku, to me sunayen waɗannan? Yanzu Allah zai yi wa mala'ikun nan tisiye su bayyana masa sunayen waɗannan halittu, tun daga shaidar da suka yi wa halittar da ya ce zai sanya ta a ban ƙasa, sun mata shaida ne cewar za ta yi ɓarna a ban ƙasa, ta zub da jini a ban ƙasa, kamar babu wani abu da ta sani na alheri. To Allah subhanahu wa ta'ala dan ya nuna musu hikima irin tasa ga duk halitta da ya yi, sai sanar da annabi Adam sunayen waɗannan abubuwa. To su kuma ba su sani ba, sai ya bijiro da abubuwan gare su ya ce an bi'uni bi asma'i ha'ulai, waɗannan halittun ku bani labari mai sunayen su, ku ambata mun sunayen su. In kuntum sadiqina, inda gaske kuke yi cewa halittan da nan zan sa a ban ƙasa kun fita alheri, kun fita sani, kun fita kaza, kun fita kaza, to ku bani labari game da sunayen waɗannan. Wannan shine fassara da wasu daga cikin malaman tafsiri suka yi ma wannan gaba. Fassara ta biyu, an bi'uni bi asma'i ha'ulai in kuntum sadiqin, inda gaske kuke cewar halittan da zan sa ta abin kasa ba abin da ta sani sai barna da zubda jini, to ku din da ba ku san barna da zubda jini ba, ku ba da labarin sunayen waɗannan abubuwa. Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa mala'iku alaihimus salam, to wane irin bijirowa Ubangiji ya yi wa waɗannan halittu ga mala'iku? Shin a lokacin Ubangiji ya halicce mu da mu da sauran halittu ya bijiro da mu ga mala'iku, mala'iku su faɗi sunayenmu? Haka wasu suka faɗi daga cikin malaman tafsiri, suka ce a take duka Ubangiji ya halicce mu, sai bijiro da mu, da mu da dabbobi da ƙwari da tsuntsaye da komai da komai, sai bijiro da mu ga mala'iku, ya ce mala'iku su faɗi sunayenmu. Wasu kuma malaman tafsiri suka ce a'a, to an kaji an halicci mutum kenan ma ya fara rayuwa, kawai surorinmu aka kawo wa mala'iku, amma lokacin ba a halicce mu. To kun ga wannan magana kamar za ta fi ƙarfi, tunda ai sai an haifi mutum ne zama, sai an busa masa rai ne a cikin mahaifa, shi ne an halicce shi ko? Ba shi ne hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud ba, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat hazuwa karshan hadis. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullah ibn Mas'ud yace dayan ku ana tara halittarsa a cikin mahaifiyarsa tsawon kwanaki 40 lokacin da ya zama yake digon mani zai kwashe kwana 40 kaga anan ai bai halicce shi ya zama mutum yana digon mani bai zama mutum tunda babu rai ai sai da rai ne zaka zama mutum 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan sai ya rikida daga digon mani sai ya zama to gudan jini mithla zalika kwatankwacin haka ma'ana kwatankwacin kwana 40 zai kwana 40 yana digon mani sai rikida ya zama gudan jini ya sake kwana 40 yana gudan jini thumma yakunu mudghatan sai ya rikida daga gudan jini ya zama gudan tsoka mithla zalika kwatankwacin haka ma'ana kwatankwacin kwana 40 in ka lissafa kwanaki nawa 40 sau uku zai baka 120 sai mutun yayi kwanaki 120 a cikin cikin mahaifiyarsa kafin a halicce shi shine ce thumma yub'ath thumma yursalu ilayhi al-malak sai a aiko masa da mala'ika fayanfukhu fihi ar-ruh ya bura masa rai ya busa masa rai anan ya halittarsa ta fara shi yasa da yawa daga cikin malamai suke ganin idan ciki ya kai kwana 120 aka zubda shi to an yi kisan kai saboda an riga an halicci wannan halittar a cikin cikin mahaifiya amma in bai kai wannan kwanakin ba aka zubar to nan laifin da sauki to kun ga wannan kauli na biyu ya fi karfi cewar surorin halittar nan aka bijiro da suwa mala'iku ba wai halittun ba saboda kowace halitta da ranar da Allah ya kaddara za a halicce ta to aka bijiro da surori na halittu aka ce wa mala'iku ku bani labari kan sunayen waɗannan halittun inda gaske kuke dangane da bayanin da kuka yi a baya to anan tunda mala'ikun nan bayin Allah ne na ƙwarai wani martani suka mayar wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim
wannan shine martanin da mala'iku suka mayar wa Ubangiji subhanahu wataala halittun nan da Ubangiji ya nuna wa mala'iku ba su san sunayensu amma annabi Adamu fa duka ya sani yanzu duk yaran da muke amfani da su a yau duk annabi Adamu ya sani Hausan nan da muke annabi Adamu ya san shi ba yaran da baya ji yana jin Hausa yana jin Kanuri yana jin Filatanci yana jin Larabci yana jin Turanci yana jin Faransanci yana jin Yarbanci yana jin Igbo ba yaran da annabi Adam baya ji duk Allah ya sanar da shi to mala'iku da Allah madaukakin sarki ya nemi su ambata masa sunayen halittun nan da aka sanar da annabi Adam sunayensu ba su sani ba wannan zai nuna mana Allah shi kadai yake Allah subhanahu wa ta'ala to tunda halittu ne na ƙwarai Allah ya musu halitta wacce take ta ƙwarai masu da'a wa Ubangiji ba sa wuce gona da iri martanin da suka mayar suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji cewa da suka yi subhanaka malamai suka ce suna tsarkake Ubangiji ta fuskoki guda uku fuska ta farko tsarki ya tabbata gare ka da wani ya san gaibu kuma bayan ka saboda su sanin sunayen abubuwan nan gaibu to kuma ba wanda ya isa ya sani banda kenan yanzu suna tsarkake Ubangiji da a sanya masa tsara ko sa'a wajen sanin gaibu wannan yake nuna mana ba wani mahaluki da ya san gaibu sai Allah shi yasa Bahaushe yake cewa shi nan gaibu sai lillahi
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون
هكا الله تبتر من تكين القرآن شوى باب وين وين دي سنجي بسيشي قل لا يعلم من في السماوات wa man fil ardi al ghaiba, yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam, kace babu wanda ya san gaibu cikin wanda suke rayuwa a sammai da wanda ke rayuwa a ƙasai, ba wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu man fis samawati, wanda suke sammai mala'iku ke ba su san gaibu ba. Wa man fil ardi, da wanda suke ban ƙasa mutane ba su san gaibu ba, illa Allah, sai Allah shi kadai. To mala'ikun nan cewa da suka yi subhanaka suna tsarkake Allah ne subhanahu wa ta'ala, da wani ya san gaibu in ba shi ba, kenan yanzu duk abin da kaga wani ya sani Allah ne sanar da shi. Yanzu annabi Adam da ya san sunayen ba shi ke nuna cewa san gaibu ba, saboda a da shi ma ai bai sani ba. Wane ne ya sanar da shi? Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yake nuna mana annabawa ba su san gaibu. Waye ya san gaibu? Illallah, sai Allah shi shi kadai. Domin da annabawa sun san gaibu abubuwa da dama ba za su ɓuya musu. Mu ɗau babban misali dangane da mafificin annabawa, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An shine mafifici cikinsu, ba annabin da ya kai shi falala da kima da daraja a gurin Ubangiji subhanahu wataala. An yi wa matarsa kazabi, ummuna Aisha, Allah ya daɗe, amma annabi bai tantance ba, shin da gaske jifarta da ake da zina da gaske ta yi ko bata yi ba? Bai sani ba, har ma ya dinga neman shawarin sahabbansa, me za ku bani shawari kam akan matata da ake zarginta da zina? Ya nemi shawarin Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, wani shawari za ka bani kan iyalina da ake jifanta da zina? Sayyidina Umar ya ce, ya Rasulullah, wane ne ya aurar maka da ummuna Aisha? Wa auren maka da ita? Yace, Allah. Yace, to kana ga Allah zai haince ka, kana annabinsa, ya maka zaben tumun dare, ai kar ma ka samu kokwanto kan matarka. Maganganun da ake yadawa kai watsi da su ta bayanka, matarka nagartacciya ce, dan ba yadda za Allah maka zaben tumun dare, kana annabinsa. A ga wannan shawarin da Sayyidina Umar ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai duba cikin matansa, wace ce kishi yafi zafi tsakaninta da Aisha? Sai ga Zainab binti Jahash, ita ce kishi yake da zafi tsakaninsu da Aisha, ake ɗauki ba daɗi tsakaninsu da Aisha. To kaga idan yana so ya ji shaida ta gaskiya, sai ya samu wanda aka fi kishi, suka fi kishi tsakaninsu, don in har wanda ake ganinsa kamar abokin gaban ka ne ya faɗi gaskiya a kanka, to shi kenan magana ta. Duk da ita ba wai abokiyar gaban Aisha ba ce, amma dai mun san kishi na mata zai sa a yi ta ɗauki ba da ana ta kaikawa. Annabi sai ya same ta ya tambaye ta, ya ce, Zainab, me za ki faɗi a kan Aisha? Ta ce, ya Rasulallah, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare min kunnuwata daga in ka da baki in ce na ji alhali ban ji ba, ko in ka da baki in ce na gani alhali ban gani ba, Allah kare min kunnuwana da idanu. Ta ce, ba ma alimtu fiha illa khaira, ba wani abu da na sani dangane da Aisha sai alkhairi, ni na santa mutumiyar kirki ce, ban santa da wani mummunan abu. A ga wannan shaidan Zainab, Allah ya daɗe ta. Duk dai annabi yana neman mafita ne, saboda bai san hakikalin me ba. Kaga da ya san gaibu zai san, kai ƙarya suka yi wa Aisha, bai sani ba. Ya zo ya samu Aisha tana ta kuka, ba ci ba sha sai kuka, saboda yadda ake ta yaɗa maganan Madina ta ɗauka, kun ji abin da Aisha ta, sai ya ɗa ake. Allah ce, laula in sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna.
Laula in sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha
Allah maɗaukacin sarkin da suka yi ta yawo da maganan nan na yaɗa jita-jitan cewa ummuna Aisha ta yi zina, Allah ya ce, laula in sami'tumu, ina ma da a ce lokacin da kuka ji wannan labarin, dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayr, muminai maza da matansu za su yi wa kawunansu kyakkyawan zato, a ce kai ba yadda za a yi Aisha ta yi wannan aiki, saboda mata ce ta kirki kuma ta zauna da annabi, ta samu tarbiya gurin annabi ba yadda za a yi wacce take tare da annabin Allah ta aikata wannan aika dannal mu'minuna mu'minatu bi anfusihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya je samu ummuna Aisha tana cikin matsanancin yanayi saboda yanda ake ta yawo da wannan magana ta jita-jita yace ya Aisha in kin san kin aikata wannan alfasha to ki tuba ga Allah Allah mai karban tuban bayinsa yanzu da annabi ya san gaibu zai zo yana ga Aisha wannan ba zai gaya mata wannan saboda ya san kai tsaye kawai ƙarya ne tuhumar ta ake ƙarya ake jifanta da ita yace ya Aisha in kin san kin aikata wannan al'amari ki tuba ga Allah Allah mai karban tuban bayinsa in kuma kin san baki aikata ba Allah zai wanke sai ya shiru yana jiran wani martani za ta Aisha sai ta ce wa mahaifinta ka amsa annabi wannan tambayar tasa yace Aisha inje Abubakar kenan mahaifin Aisha yace Aisha ban san wani irin martani zan yi wa manzon Allah ta ce wa mahaifiyarta ya rasul ta amsa wa manzon Allah wannan tambayar tasa mahaifiyar ita ma ta ce bata san wani wace amsa za ta mayar wa manzon Allah sai ta ce to wannan abu dai da ake ta yadawa kun ji kuma kuka hau kai kuka zauna ni dai ba abin da zan faɗi face abin da mahaifin Yusuf ya faɗi sai sunan nasa ma ya bace mata saboda yanda take cikin wani matsanancin yanayi ka san mutum yana cikin matsanancin yanayi wasu abubuwa ba sai su kuya masa sai ya kasa tunato su sai ya kasa halarto su tace kawai sai dai tace sabrun jami
wa sabrun jami والله المستعان على ما تصفون
kawai abin da zata fadi hakuri kyakkyawa shine kawai abin da zata runguma ta hakuri bisa ga abin nan da ake ta yawo da shi ake ta yaya ta shi kuma shi Allah shi zai kawo mata doki shi zai bata agaji shi zai bata taimako to ana haka ba tafi mintuna kalilan da wannan magana ba sai aka ga yanayin annabi sallallahu alaihi wasallam a canja anan suka fahimci wahayi ake masa a take sai aka saukar masa da ayoyi guda 11 a cikin suratul mulk wanda suna dauke da wanke ummuna Aisha sai ya fara murmushi ya dawo cikin yanayinsa ya fara murmushi sai ya ce albishirinki ya Aisha mahaifiyarta ta ce tashi tashi mazaje kiki zauna kusa da shi ta ce a'a ai ba shi ya wanke ni ba Allah ne ya wanke sai dai in gode wa Allah to a nan gurin wannan yana nuna mana ƴan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba Allah shi ya san gaibu shi yasa ya wanke wannan baiwa Allah da ake ta kokarin bata ta to a nan gurin mala'ikun nan cewa da suka yi subhanaka tsarki ya tabbata gare ka suna tsarkake Allah daga wani ya san gaibu in ba shi ba kenan su ma ba su san gaibu ba duk da matsayin da suke da shi gurin Ubangiji duk da yadda Ubangiji ya yabe su cewar diman da'iman 24 hours suna cikin ibada wa Ubangiji ba sa saba wa Ubangiji tare da haka fa su san gani shi yasa suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ma'ana suna tsarkake Ubangiji daga wani yayi da awar ya san gaibu banda Ubangiji Ubangiji ya tsarkaka da ajingina sanin gaibu ga wani in ba shi shi kadai ba wannan dalili na farko kenan da yasa suka ce subhanaka suka tsarkake Ubangiji subhanahu wataala sannan dalili na biyu tsarki ya tabbata ga Allah da su san wani abu in ba Allah ne ya sanar da su ba mun gane bayani can tsarki ya tabbata ga Allah da wani yayi da awar sanin gaibu ko a jingina ma wani sanin gaibu in ba Ubangiji ba shi yasa suka ce subhanaka sun tsarkake Allah daga wannan sannan suka dalili na biyu da yasa suka ce subhanaka Allah ya tsarkaka su san wani abu in ba shi ya sanar da su wannan shine dalilin da yasa suka ce subhanaka sai suka ƙara fashin baki suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu da wani ilimi ba wani abu da muka sani a duniya sai abin da ka sanar da wanda yana nuna duk wanda ka ganshi da ilimi Allah ne ba shi wallahi ba kokarin sa bane ba nacin sa bane ba dagewar sa bace Allah ne ba shi shine ma'anar la ilma lana illa ma 'allamtana mun ba mu da wani ilimi sai abin da ka sanar da waɗannan sune halittu na kwarai masu mai da al'amari zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala, cewa da suka yi la ilma lana illa ma 'allamtana, a yayin da Ubangiji ya nemi su gaya masa sunayen halittun nan, malamai suka ce akwai darasi babba da zamu dauka karkashin wannan gaba. Shine a duk lokacin da aka tambaye ka dangane da abin da baka sani ba, karka ba ka da baki ka ba da amsa, saboda yanzu ka ka da baki ka ba da amsa bisa kuskure, wannan shine kashi. Amma ka ce baka sani ba, wannan girma ne da daukaka, ba abin da zai rabu daga jiki. Wani kuma yana ga yanzu a tambaye shi hukuncin kaza, ya ce bai sani ba, ai kamar ya yi baya, kamar ya ragu, kamar ya samu tawaya. To ga mala'iku nan bayin Allah, Allah maɗaukakin sarki ya musu tambaya bisa ga abin da ba su sani ba, sun nuna cewa ba su sani ba, la ilma lana illa ma 'allamta. To wannan ita ce ɗabi'ar mutane na ƙwarai. Hatta annabi sallallahu alaihi wasallama gashi dai shi ne ya zo da wannan addini, ɗan aike ne na Ubangiji, ba a masa tambaya dangane da abin da bai sani ba, kuma ya ba da amsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama an masa tambaya kan abin da bai sani ba, sai ya yi shiru, ko kuma ya ce ban sani ba. Yanzu ai hadisin da muka karanta jiya, kuma mun karanta shi shekaran jiya, hadisin Umar ɗan Khattab, wanda shi ne hadisi na biyu a arba'un hadisi. Mala'ika Jibrilu ba ce annabi akhbirni an as-sa'a ba, ba ni labari a kan tashin kiyama. Mai annabi ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Kaga kenan annabi bai kada baki ya ba da amsa ba, sai nuna bai sani ba. To haka ya faru da shi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya fita da fathu Makka, ya kwace garin Makka a hannun Quraishawa, ya wuce Ta'ifa, ya je ya yi Unayn, ya ci su da yaƙi, ya samo ganima mai tarin yawa, saboda yanki ne da suke noma na fitan hankali, kuma yanki ne da suke kiyo na fitan hankali. Annabi ya samo dukiya mai tarin yawa a yaƙin Ta'if da Hunayn, ya juyo yana dawowa Makka, sai ya iso wani guri da ake kiransa Ji'ir Rana, wanda tsakaninsa da garin Makka bai wuce kilomita 10 ko 15. Annabi sai ya da zango a wurin, yana da niyyar ya yi harama na umra ya shiga garin Makka. To sai ya yi amfani da wannan ya da zango nasa wajen raba ganima da ya samo a Hunayn, da ya samo a Ta'if. To annabi yana zaune, an sa masa kyalle, an masa inuwa, saboda rana ta take. Sai wani mutum da ake kiransa Safwan bin Ya'la, sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai zo gurin Sayyidina Umar, yake cewa Sayyidina Umar, yi mun bayani yaya siffar manzon Allah take kasancewa a yayin da ake masa wahayi. Yana rufe bakinsa, sai ga wani mutum yana zuwa sai ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce, me za ka ce dangane da mutumin da ya yi ya shiga harami ko ihrami na umra, ya yi niyyar yin umra, amma mayafinsa da zai yi umra da shi ya cakudu da turare, jikinsa ma turare ya taɓa, me za ka faɗi game da irin wannan mutum? Ya yi niyyar yin umra, ihraminsa da ya sa a jikinsa zai yi umra da shi, turare ya wanke ihrami, jikinsa ma duk turare ya taɓa, me za ka faɗi? Annabi sai ya yi shiru, kenan annabi bai san amsar da zai ba shi ba, sai ya yi shiru. Ana haka sai yanayin annabi ya canja, Sayyidina Umar yana gani, sai ya ruga da gudu, ya ce Safwan bin Ya'la, zo zo zo, ka ga annabi, zo ka ga annabi. Tunda ya tambayi Sayyidina Umar ya siffar annabi take kasancewa idan ana masa wahayi, ya ce zo ka ga annabi ana masa wahayi. Can sai aka ga annabi ya dawo normal yanayinsa. Sai annabi ya ce, ina mai tambayan nan? Sai aka je aka nemo shi, sai ya zo. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, amma turaren da kake faɗi cewar ya taɓa ihraminka, ka je ka wanke shi sau uku, ka je ka wanke wannan turaren sau uku. In ji annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ya taɓa jikinka, ita ku shi, ka je ka wanke jikinka sau uku, tunda turaren ya taɓa jikinsa. Annabi ya ce ka wanke jikinka sau uku, ita kuma ihramin ka cire ta, ka nemi wata. Shikenan annabi ya bashi fatawa. To amma da ya zo tambaya annabi, annabi me yayi? Sai ya yi shiru, bai bada amsa ba bisa ga abin da bai sani. To wannan tarbiyya ce annabi ya ba sahabbansa, wanda sahabbansa kuma suka tafi akai. Ba a tambayan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da bai sani ba, ya kada baki ya bada amsa. Kakenan kalubalen malamai masu karantarwa waɗanda suke da'awar komai da komai sun sani, yana ga shi shekul Islam ne zai wahala a ce tambaya ta zo ta gabansa bai santa. Kalubale sayyidina Abubakar, wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ka dauke manzon Allah waye ya kai shi matsayi? Babu. Shine zai zo matakin farko in ka dauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zamanin da yake khalifa, kaka ta zo ta same shi ta masa tambaya, me zai ce ne game da gadanta, gadan kaka? Sayyidina Abubakar ya ce ban sani ba. Ya ce wallahi ban sani ba, kenan kaga ilimi ne amma bai sani ba. Ya ce ni dai a yadda na sani a Qur'ani ba ambaci cewa ga gadanki ba, ke kaka. Sannan cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ban san cewa ga gadanki ba, ke kaka, inji Sayyidina Abubakar. Ya ce to amma ilimi yana da faɗi, ba zan yanke hukunci. Tayu cikin sahabban manzon Allah akwai wanda yake da ilimi akan haka, ki bari zan yi bincike zan tambaya. Sai tara sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya tambaye su ya ce shin a cikin ku akwai wanda yake da ilimi akan gadan kaka ta mace? Sai Mughira ɗan Shu'uba, Allah yarda da shi, ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a bata 1/6, ɗaya bisa shida. Inji Mughira ɗan Shu'uba. Sai na Abubakar ya ce ka tabbata? Ya ce na tabbata. Ya ce to kana da shaida? Ma'ana wanda ya ji cewa manzon Allah ya bata ɗaya bisa shida tare da kai? Sai ce ina da shaida. Ce waye shaidanka? Ya ce Muhammad ibn Maslama. Aka kira Muhammad ibn Maslama, Maslama. Sai na Abubakar ya tambaye shi, ya ce ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci mi gadan kaka ta mace? Ce eh na ji. Annabi ya ce a bata ɗaya bisa shida. Sayyidina Abubakar sai zartar, ya ce gadanki ɗaya bisa shida, a je a bata ɗaya bisa shida. Amma da ba, ya ce wallahi bai sani. Gashi dai shi ne maɗaukaki a wannan al'umma ta annabi, amma kuma bai kada baki ya bada amsa ba bisa ga abin da bai sani. Abdullahi ɗan Umar ana lissafa shi cikin mutane guda bakwai, cikin sahabban annabi da suka fi kowa sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana da sahabbai sama da 100,000, amma cikin sama da 100,000 nan baya mutane bakwai wajen haddace hadisansa. Abdullahi ɗan Umar yana ciki. Abdullahi ɗan Umar an zo an masa tambaya kan mas'ala cikin mas'aloli na addini, sai ya ce la ilma li biha, ba ni da ilimin wannan tambayar da aka. Mai tambayar ya juya ya tafi, sai Abdullahi ɗan Umar yake cewa ni'ima ma qala ibn Umar, ya ce ma dalla da magana nan da ibn Umar ya faɗi, shi da kansa yake yabon maganar tasa. Tunda an tambaye shi ya ce bai sani ba, sai yake jinjina wa cewa da yi bai sani. Bai ɗauka cewa a ni fa na haddace hadisai 1000 kaza, hadisan da ibn Umar ya haddace sun fi 2000. A nan cikinmu akwai wanda ya haddace hadisai 200. To amma shi hadisan da ya haddace sun fi 2000, amma an zo an masa tambaya ta addini ya ce bai sani. Imamu Malik, Imamu Daril Hijra, Allah ya masa rahama, an zo an masa tambayoyi guda 48, wanda ya zo da tambayoyin ya taho tun daga Yaman, tsakanin Yaman da Madina. A wancan lokaci tafiya ce kusan ta kwanaki 12 zuwa sati 2. To an tado mutum daga ƙasar Yaman, yankin Yaman, ya taho garin Madina, saboda Imamu Malik a lokacin ba wanda ya kai shi ilimi a yankin. Shine shugaba, shine mufti, shine imam, shine jagora, shine aka tattara tambayoyi guda 48 da suka shafi mas'aloli na addini. Aka tashi mutum takanas, aka ba shi guzurin abin da zai ci ya je har ya dawo da abin da zai bar wa iyalansa. Ya zo da tambayoyi guda 48 ya tambayi Imamu Malik. Imamu Malik ya ba su amsa. Ya kamo hanya sai da ya kusan makonni 2, mako guda zuwa mako guda kuma. Ya zo ya samu Imamu Malik da tambayoyi guda 48. sai tambaye Imam Malik menene hukuncin ka za Imam Malik sai ya ce ma adil ban sani to me zaka fadi kanka za ce ma adil ban sani ba sai da a cikin 48 sai da yayi tambayoyi guda 32 Imam Malik yana cewa bai sani to a cikin 48 in an daibe 32 saura nawa saura sha to 16 ne kawai ya bada amsar su 32 din yace bai sani hankalin mutumin nan ya tashi ransa ya baci yace a takanas ba aka turo ni ban zo in yi tambayoyin nan ce to yanzu in na koma me zan gaya wa mutanen nan yace in ka koma ka ce musu Malik ya ce bai sani to me ya ragu a jikin sa haka magabata suke ba a tambayan mutum dangane da abin da bai sani ba ya kada baki ya bada amsa Annabi sallallahu alaihi wasallama sun hau kan jaki shi da Mu'adh ibn Jabal sai Annabi ya ce masa atadiri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah kai Mu'adh ka san haƙƙin Allah akan bayi da kuma haƙƙin bayi akan Allah Mu'adh ya ce Allahu wa rasuluhu Allah da manzansa su suka fi sani sai Annabi ya ce haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi 'ala Allah Allah yu'adhdiba man la yushriku bihi shay'a to sai malamai suka ce anan zamu fahimta a maganar mala'ikun nan da suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu zamu fahimci cewar duk abin da aka tambaye ka idan baka san amsar sa ba kar ka bada kada baki ka bada amsa ka ce Allahu wa rasuluhu ko kuma ka ce la adil ban sani ba babu abin da zai ragu a jikinka dan ka ce ban sani jahilci ne ma ka kada baki ka bada amsa dangane da abin da baka sani a ƙarshe mala'iku suka ce innaka antal alimul hakim lalle kai al alimu ne kuma al hakimu ne wannan sunaye ne guda biyu na ubangiji al alimu suna ne na ubangiji al hakimu suna ne na ubangiji waɗannan sunaye guda biyu ‘yan uwa suna da muhimmanci sosai wa musulmi ya san abin da suka kunsa duk da an ce al-alimu za a ce mai ilimi ko a'a bai tsaya iya nan ba wannan kalma ta al-alimu mai ilimi din akwai abubuwa da ta kunsa da ya kamata musulmi ya san su wanda za su amfane shi a duniyarsa sannan al-hakimu suna ne na ubangiji shi ma akwai abubuwan da ya kunsa wanda ya kamata musulmi ya san su sannan kuma ya fahimci hikimar da ya sanya mala'iku suka kira ubangiji da waɗannan sunaye nasa guda biyu ina ga wannan batu ba za mu samu damar fito da shi ba har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi mai zuwa saboda kuriyar lokaci sai mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah madaukakin sarki ya karɓa daga gare mu ya sanya cikin kyawawan ayyukan mu ya nauye mizanin mu da shi muna tawassuli da wannan karatu wajen roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da datarwarsa duk wani mai bukata a cikin mu ubangiji ka biya masa bukatarsa duk wani wanda yake da matsala ko damuwa ubangiji ka yaye masa duk mai fama da jinya ubangiji ka bashi lafiya duk waɗanda suka rasu ubangiji ka rahamshe su ka gafarta musu ka yalwata kaburburansu ka kai haske cikin kaburburansu mu ma in mun bi su ubangiji ka gafarta mana ka yalwata kaburburanmu ka kai haske cikin kaburburanmu ka zaunar da mu cikin wannan ƙasa ta mu lafiya ka albarkaci wannan ƙasa ta mu ka albarkaci rayuwarmu ka albarkaci rayuwar zurriyarmu ka sanya mu mu zamanto masu albarka a duk inda muke ka shiryar da shugabanninmu ka dora su kan tafarki na daidai ka sanya su masu aikata daidai cikin talakawansu ya ubangiji duk wani kalubale na tsaro da ke fuskantar yankin musulmi ubangiji kai musu maganin sa ka daukaci musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai ya ubangiji ka sassauto mana da farashin abubuwan bukatu na yau da kullum abubuwan masarufi ubangiji ka kariyar mana da farashin su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته